nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Niger kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu ka ta tashoshin VOA Africa birnin Yamai kan mita 102.5 da kuma radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lalle kuma niyyar dukkan sazan FM. Kuna iya sauraron wannan tasha a yanar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ibrahim Kalmasi Garba da kuma sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin akalar shirin.
Kuma rashin da zaki za dauka ta ofis din Allah kuma a tabbata mun karanta nan da ga annan mu ga yana tare.
Kakakin rundunar helikwatar tsaron Najeriya Brigadier General Rabi Abubakar kan sabbin hare-hare da Boko Haram ta kai a baya-bayan nan.
A lokacin da aka yi lokacin Babangida da aka wannan ya ba su tsari na cewar kowane karɓi kuɗin su kai tsaye je amfani da su. To a wannan lokacin sai aka rinka samun kowane shugaban ƙaramar hukuma shi ma sai ya zama gwamna. Dan zan iya tunawa akwai chairman din da ya rinka yawo da jiniya. Gwamna yana yawo da jiniya, chairman yana yawo da jiniya.
Shugaban hukumar kula da ƙananan hukumomi a jihar Jigawa Alhaji Kabiru Hassan Garki kenan. Za mu kuma kawo muku sharhin da wasu jaridun jamhuriyar Niger suka yi a mako da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni. Yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Nan da nan shugaban Amurka Donald Trump da daren jiya Litini ya sallami muƙaddashiyar Attorney General ɗin Amurka wadda tun da rana ta bayar da umarni ga ma'aikatar shari'a cewa kar ta kare umarnin shugaban ƙasa da Donald Trump ya yi amfani da shi wajen haramta shigowar mutane daga ƙasashe bakwai masu rinjayen musulmi na wucin gadi. Wani bayanin fadar shugaban Amurka ta White House ya ce muƙaddashiyar Attorney General Sally Yates wadda a gwamnatin Obama aka naɗa ta ta yi abin da ya kira cin amanar ma'aikatar harkokin shari'a ta wajen ƙin aiwatar da umarnin da aka bayar don kare Amurkawa. Takardar bayanin ta kuma bayyana yadda raguwa kan abin da ya shafi kan iyakar Amurka kuma raguwa kan batun shigowar baƙin haure. Takardar ta ce Trump ya tuɓe ta ya maye ta da Dana Boent a tonin gundumar gabashin Virginia a matsayin sabon muƙaddashin Attorney General. Da alamar an kuma tantance wato da alamar an kusa kuma tantance mutumin da Donald Trump ya zaba a matsayin wanda zai zama Attorney General wato dan majalisar dattawa mai wakiltar Alabama Jeff Sessions. Tunda farko a jiya Litini Yates ta rubuta wasiƙa ga lauyoyin ma'aikatar shari'a cewa nauyi ya fara ta a wuyata na tabbatar da cewa matsayinmu a kotu ya zo daidai da hurumin wannan ma'aikatar na tabbatar da adalci kulle yomin da kuma kare duk abin da ke daidai. Shugaba Obama ya naɗa Yates a matsayin mataimakiyar Attorney General a shekara 2015. Sannan gwamnatin Trump ta ce mata ta ci gaba da riƙe muƙamin har sai majalisar dattawa ta tabbatar da sabon Attorney General.
'Yan sanda a birnin Quebec a ƙasar Canada sun tuhumi wani ɗalibi ɗan asalin ƙasar Faransa da laifin kisan kai bayan wani mummunan hari a wani masallaci a birnin. Da yammacin jiya Litinin aka tuhumi Alexandre Bissonnette ɗan shekaru 27 da haihuwa da aikata laifuffuka 6 na kisan kai da kuma 5 na niyyar aikata kisan kai a harbe-harben bindigar da yi wadda Prime Minister Canada Justin Trudeau ya bayyana da harin ta'addanci kan musulmi. Mutane sama da 50 ne suke harabar cibiyar raya addinin Islama lokacin da harbe-harben suka auku. Wata mai magana da yawun 'yan sanda Christine Columbe ta ce mutane 6 da abin ya ritsa da su 'yan shekaru tsakanin 35 zuwa 70 ne. Wasu 8 kuma sun samu raunuka a wannan harin, ciki har da wasu 5 da ke cikin mawuyacin hali. Da farko 'yan sanda sun kama mutum na 2 a matsayin wani da ake zargi, amma yanzu ana ɗauka su a matsayin shaidan gani da ido. 'Yan sanda dai ba su bayyana dalilin harin ba, kuma har yanzu ba a tabbatar da ko akwai hannun wasu kuma a harin ba. Da yake jawabi ga majalisar dokokin ƙasar jiya Litinin, Trudeau ya ce an ritsa da mutanen ne kawai saboda irin addini da suke bi. Sannan ya ga musulmi da ke Canada cewa muna tare da ku.
To karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Duk da ƙaruwar jita-jitar cewa da alamar ƙasar Koriya ta Arewa ta kama hanyar wargajewa, ra'ayi bai zo daidai ba tsakanin ƙwararru a Amurka game da batun gabdawar gajewar gwamnatin ta kama karya. Cece ku ce kan yiwuwar gwamnatin na gabdawar gajewa ya sake bullowa tsakanin masu saka ido kan harkokin Koriya ta Arewar bayan da Choi Yong-ho, wani fitaccen wanda ya canza sheka, ya faɗi kwanan nan cewa yawan bayanan da ke fitowa daga wajen ƙasar da kuma yawan hada-hada a kasuwar ƙasar na canza fasalin madahun gudanarwa kamar yadda aka san su. Gwamnatin fa na wargajewa kuma zamanin Kim Jong-un na gabda zuwa ƙarshe, a cewar mataimakin jakadan Koriya ta Arewa a Burtaniya kafin ya gudu da iyalinsa zuwa Koriya ta Kudu a shekara 2015.
Kasar Ukraine ta ce mutane akwai akalla sun mutu a wani fadan da aka shafe kwanaki biyu ana gwabzawa tsakanin yan tawaye masu ra'ayin Russia da sojojin gwamnati a gabashin Ukraine da yaƙi daidaita. Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Bayan harin da Boko Haram ta yi ikirarin ita ta kai a wani masallaci a jami'ar Maiduguri cikin makon jiya a ranar Asabar da ta shige, wasu ƴan bindiga da ake kyautata don ƴan Boko Haram din ne sun yi wata motar kwantan ɓauna kan hanyar zuwa jihar Taraba. Mai rundunar sojin Najeriya take cewa kan haka, ga Hassan Maina Kaina.
Na tambayi kakakin hirkutar tsaron Najeriya, Brigadier General Rabi Abubakar, ko ta yaya suke ganin sabbin hararen tarika noke da mayakan Boko Haram ke zafawa yan kwanakin nan, musamman duba da yadda ake ganin kamar an gama da su.
Dama shi lamurra na ta'addanci kuma da musa bayani da bayan ko rikici ɗaya na ɗaya kan nan, ba wai gurin suna da sun dinga su gwada cewa kamar ainihin suna nan wurin domin duk mai tsoro shi ke ne kwantar ɓauna a gamarin ɓauna ya tsoro a gaba ga ɗari. Kuma sannan duk abin da muke tun da zuwa sun kawo da ainihin halaka wannan ɗan'uwan mu suna cin kasuwanni da hanyoyin da su buɗe babu wani abun da an yau kama wani da yau wani abu ne wanda in Allah da nisan mun ɗauki dukkan matakan da an ɗauka da mutumar shi a bai kara haukana ba.
A cewar masanin tsaro Air Commander Baba Gamawa, ire-iren harin sarika noke da ake gani a ƴan kwanakin nan a yaƙi irin na ta'addanci daman ba sama abu ne ba.
Wannan abubuwa yanzu tun da aka farnake su suka baje, to abin da za su yi shi ne su rabu zuwa sakuna su kwantan ɓauna ga dukkan dakarun mu idan suka zo suna ayyuka ko kuma suna tarakan mutane su musu ambush. Wani abu dama a yaki akan samu irin waɗannan abubuwan da za a yi yanzu shine sojojin mu da hattara suna kula saboda su waɗannan mutane yanzu sun riga sun bazu sun shiga sako sun boye. A duk lokacin da suka ji musu mutanen mu ko wani abu za su fito ne da ƙarfi ba su afka musu. Sai dai abin da za a yi a dakarun mu shine su kare kaini sannan kuma a samu sahihin intelligence report yadda duk inda waɗannan mutane suke domin a yi hattara a tabbatar ba su sake faɗa a mutane.
Ko ƴan Rashid Harun tsohon hafsa ne a hukumar da ƙin azurin sojojin Najeriya.
Wato wannan harare da ƴan Boko Haram suke kaiwa kwanakin nan ai tun dama an faɗa cewa wannan abin da sojoji suka yi sun cimma ruwa ne amma ba sun nakasi ba. Duk lokacin da sojoji suka kama wannan kam zero ɗin ba bu ji cewa an kama wani ɗan Boko Haram ko gaggan wani komandan ɗan Boko Haram a jami'in sanduka ba. Saboda haka mutane su san cewa ba tun da an watsa mutanen nan dole ne akwai constant attack da ya kamata a soma samu. Cikin sati ɗaya sun kai hari ya fi bakwai. Kuka ga abin da ya faru ran Asabar ɗin nan. Idan ka duba wannan jejin da ake kira Koro Waso, wato wani jeji ne wannan Koro Waso, wannan jejin ya haɗu daga Dambuwa wani jeji da ake kira Kafa ya shiga cikin Sambisa har ya je shiga wani wuri kungin daji da ake kira Gafa. Yanzu ana zaton cewa duk ɗan Boko Haram da aka kora wannan kam zero sun je Gafa ne suna zaune a wurin, wato wajen Mandara Mount.
Kowane mataki rundunar sojojin Najeriya za ta ɗauka ga kakakinta Brigadier General Rabi Abubakar.
Kuma rashin da zai zaɓa ɗauka ba ofishin Allah ya zama a kaɓar cewa mun karanta nan da biya nan mu ga yanka da ila aka mutane su ma su kara ainihin buɗe min su kara haɗa kai da jami'an tsaro domin su tabbar cewa sun ba da dukkan wani bayani wanda zai kai ga cin manufarar duk abin da muke.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ina kamuna aikin soja haji dan kwairo, ina tsoron aikin soja haji.
Za mu kawo ku hira da muka yi da shugaban hukumar kula da ƙananan hukumomi ta jihar Jigawa, kamun nan ga Madi mai dogon zamani zai taya ku hira.
Ba da magani ba sai da ilimi ko an ilimin sai da hankali
baba da amadu ba
an shirma shi dafcan ya amsa dan ya ilimi ga kaunar tsuwa
baba da amadu ba
an shirma shi dafcan ya amsa ga dan ilimi ga kaunar tsuwa in ya yi tiyata an fifiti sai ya hebe mutum ya kau hada shi cif
baba da amadu ba
kafin sati yayi ta moriya
baba da amadu ba
wani yayi ilimin babu hankali an sai mashi dafcan ya amsa an sai mashi dafcan ya amsa
to an sharuwa koma aiki a makonin ba ne shugaban hukumar kula da kananan hukumomin jihar Jigawa Alhaji Kabiru Hassan Garki ya kawo mana ziyara nan sashin Hausa na murya Amurka a hira da muka yi mun kawo muku kadan daga ciki a bayan na tambaye shi ra'ayinsa kan yunkurin majalisar kasa a Najeriya ta yanto kananan hukumomi daga gwamnatocin jihohi
a wannan abin da majalisar tarayya suka yi abu ne wanda ya dade anan dade ana neman sa kuma mutane suna farin ciki da wannan doka da ake so a gyara to amma dole dokar sai an yi kokari an gyara tsarin mulki na Najeriya domin tsarin mulki na Najeriya sashi na 7 kusan shi ya ba gwamnatocin jihohi wannan tarnaki na cewa kananan hukumomi suna karkashin majalisar jiha saboda haka in sun yi kokari aka yi wannan gyara gyara ne wanda talakawa za su amfana da kuma su kansu yan siyasa domin tsari ne wanda yanzu kamar kananan hukumomi suna da takunkumi ba na iya mantawa mu muka fara kawo wannan koke-koke farkon da muke shugabannin kananan hukumomi a 1999 domin mu ne waɗanda muka fara wannan yaƙi kuma yanzu Allah ya kawo lokaci da muke farin ciki ga za a ƙara sashi.
Ta yaya kananan hukumomi za su amfana da wannan yanci?
A yancin shi ne akwai ayyuka wanda kamar majalisar jihohi suka yi dokoki a kansu na wanda kudaden su an zo akan kakkasa shi ne ta hanyoyi da yawa akwai tsari da aka kawo na ayyukan wanda bai ba su kai tsaye su yi ayyukan ba wanda an kyara wannan tsarin mulki aka gyara shi to zai yadda kamar jiha take cin gashin kanta haka karamar hukuma za ta ci gashin kanta
kana nufin ana musu katsalandan game da yadda suke ake sarrafa kudaden su
ba za a ce katsalandan ba a
takaice
tunda tsarin mulki ne ba da abu yace gwamnatin jiha ita ce za ta sa musu riga ita ce za ta sa musu wando abin da nake nufi anan su ne za su yi musu dokokin da za a tafi da su su za su yi musu dokoki na za su kasance shekara 2 ko 3 ko 4 su za su yi musu dokoki na yadda za su kashe kudin da suka samu
misali wasu jihohi kamar Kaduna ina ji kuma watakila da Niger sun cire wannan gamayyar na cewa sai sun hada asusu kudaden su rinka cudanya sun cire wannan sun ba su yancin kansu sai an saki wata doka wannan bata isa ba
to wannan wani bangare ne daban amma yanzu dai kudin ba zai zo musu
kai
tsaye ba tunda doka ce tace a kawo wannan kudin da za a samu na gwamnatin tarayya ita ma kuma gwamnatin jiha wanda ta samu na shiga ta kawo ta kara a raba to anan sai kaga kudin sun shigo to ana sa su ne a wani asusu guda a wannan asusun shine za a zo a rarraba in kuma akwai su dokoki da gwamnatin jihohi suka yi to dole za su tattaba kudin kabbi su kan wannan doka da aka yi
akwai zargin cewa gwamnoni sukan taba wadannan kudade kana sane da wannan lokacin da kai zama shugaban karamar hukuma
wa yanda zaka duba abin ba kai tsaye ake taba kudin ba doka ce majalisar jiha take idan majalisar jiha ta yi doka akan kananan hukumomi wannan dokar ta zauna saboda haka ita majalisar jiha ita ya kamata ta faɗi cewar ga yanda ya kamata dokokin da ya kamata kananan hukumomi su amfani domin talakawa su kansu in an tahi aikace-aikacen za su gani a ƙasa to amma a lokacin da majalisar jiha za ta zo ta ce a'a karamar hukuma kaza ga aikin kaza da za ta yi ko kuma karamar hukuma kaza ga kuɗin da za ta bayar a hada a yi aiki kaza to kaga anan ko da karamar hukuma ba ta son ta yi wannan aiki dole su haɗu su yi wannan aiki.
Kamin a kai ga wannan mara a harkar siyasa akwai waɗanda suke zargin cewa shugabannin ƙananan hukumar da lokacin da suna da wannan yancin za su da kansu za su zo Abuja su karɓi kaso na kuɗi na ƙananan hukumomi wasu in suka karɓi waɗannan kuɗaɗe sai su kwance su Abuja sai kuɗaɗe su ƙare kafin su koma ƙananan hukumominsu.
Ba haka ba ne, Allah sabi. Shi yanda tsarin mulki ya bayar duk ƙarshen wata akwai ma'aikata da take raba waɗannan kuɗaɗe wacce ake kira revenue and allocation. Wanda su zauna a ma'aikatar kuɗi ta tarayya a zauna a ce an samu kaza kashi 20 da wani abu za a ba ƙaranan hukumi, kashi kaza za a ba gwamnatin jiha, kashi kaza gwamnatin tarayya za ta ɗauka. To a wannan ana yarda da wannan kowanne za a tura musu asusunsu daga yin wannan zaman. To a wannan lokaci sai aka tsarin mulki ya bayar cewa to me ko a tura kowace local government za a tura wa wannan asusu da aka ce na bai daya.
Eh, wai abin da nake cewa kafin a kai ga haka, kafin a zo ga wannan hali da ake ciki yanzu inda kudaden suke cuɗanya da jihohi, inda gwamnatin jiha da kuma kan majalisa ke da uzuri kan wannan kudi, an ce kafin a kai ga wannan lokaci zamanin ko Badamasi Babangida ko kuma Abacha, shugabannin kananan hukumomi suna da yanci su tafi Abuja su karbo hakkin kananan hukumomin su. In suka karbe kudaden, akwai waɗansu ba su dawowa sai kudaden sun kare.
To wannan kasan ana ta
kana nufin yanzu in aka ba su wannan yancin wala a samu wannan matsala?
Ba irin wannan yancin bane wanda yake a faɗa. Lokacin da aka yi lokacin Babangida da aka yi wannan, lokacin da aka yi jami'ar NRC da SDP, ya ba su tsari na cewar kowane ya karɓi kuɗinsa kai tsaye je ya amfani da su. To a wannan lokacin sai aka rinka samun kowane shugaban ƙaramin hukuma shi ma sai zama gwamna. Dan zan iya tunawa akwai chairman ɗin da ya rinka yawo da jiniya. Gwamna yana yawo da jiniya, chairman yana yawo da jiniya. To wannan ta kawo tangarɗa da aka zo tsarin mulki na kashi na 99 shine aka samu gyara a kai. Aka ce to a zauna a haɗa kuɗin da ya rinka zuwa da gwamnatin jiha ta kawo nata wanda na tarayya da aka samu wanda suka samu shiga.
Wato nufi kenan an yi gyara kan wata matsala da aka
fuskanta.
Sai kuma aka haifar da wata matsala.
Amma ni ina ganin su a lokacin sun yi abin ne da fuska mai kyau, domin abin da suke nufi gwamnatin jihohi ba sa ba da kasan kuɗinsu da suke samu na shiga zuwa ƙananan hukumomi, wanda ya kamata in gwamnatin jiha ta samu kuɗin da ta samu na shiga, misali kamar jihar Lagos da take samun wajen biliyan 20, ya kamata a ce tana ba da kashi 10 da ƙananan hukumomi. To kaga in ba wata doka aka yi ba wanda za in na gwamnatin tarayya ya zo, na gwamnatin jiha ya zo an raba, to ba gwamnatin jiha za ta iya kin ba ƙananan hukumomi.
A ganin ka gwamnatocin jihohi za su amince da wannan gyara, saboda in aka ta samma gyara suna gani wannan zai jawo musu tarnaƙi a wala wasu na tafiyar da harkar gwamnati, musamman harkar kuɗi, sukan iya amfani da majalisun dokoki a ki samun goyon baya kan haka. Kana gani za su samu nasarar cewa su goyi bayan gyaran nan da za a yi?
Shi ma ya danganta, abin da nake nufi da ya danganta su waye a ƙananan hukumomin. In dai har za a gyara, ya kamata a gyara yanda za a zama a ce councilor ya san abin da yake, shugaban ƙaramin hukuma ya san abin da yake. Yanzu misali Malam Sabi, ka baka ɗauko tsofaffin ma'aikata a ce ba za ka zama chairman ba sai kana da shekara 40, sai kuma ka kai wani aiki na wani lokaci. To kaga wannan zai iya, in koda an gyaran, to zai iya sarrafa kuɗin ƙananan hukumomi. Amma a lokacin da ka ɗauko yaro da gama secondary school ka ce shi ne chairman, ko kuma wani wanda bai taɓa yin aiki ba, to wasu buwa da yawa za su shigo wanda jama'a ba su ji daɗin abin.
Alhaji Kabiru, baka ganin matsalar shekaru nan ba wani abu bane, saboda za ka samu ƴan shekaru 70 ɓannar da suke gara ta matasan.
Ai, ya danganta. Ai, shekarun da ma da akwai ƙaramin yaro da wanda yana Allah za ga ya ba shi basirar manya, akwai kuma manyan za ga kuma Allah ya ba su basirar ƙanana.
Baka ganin matsalar a wajen mutunta dokoki ne, inda za a bi ƙa'ida da doka, ko da ma shekarun mutum nawa ne zai iya yin aikinsa?
Duk wannan ɗin zai yi, amma dai yanzu ka ɗauko ka ce mutum sai ya yi shekara 20 yana aiki zai zama shugaban ƙaramin hukuma. Ai, ya ba ka san wanda ya yi shekara 20 yana aiki, ai, ba yaro ba ne.
To yanzu ƙasa kamar Najeriya, inda galibin al'ummar ta matasa ne, ya za a yi da wannan al'amari?
Shekara 40 ɗan matashi ne, in an ce ɗan shekara 40 ɗan matashi ne, tunda yanzu duk waɗanda suke shugabancin ai ba sa wuce 50-60, gwamnonin da ministoci da kwamishinoni da shugabannin ƙananan hukumomin ƙasa ne, za a ga masu ƙarancin shekaru suke riƙewa.
Wata matsala da ake fuskanta a ƙananan hukumomi da jihohi shine zaɓen ƙananan hukumomi. Doka ta ce tilas a yi zaɓe, gwamnoni ba sa, jihohi ba sa yin waɗannan zaɓuɓɓuka. Ina matsala take? Kana shugaban hukumar kula da ƙananan hukumomi, ina matsala take?
To kowace Malam Sabi, kowace jiha tana da wacce ake kira shugabannin wanda suke yin zaɓe na kowace jiha. hukumar mai zabe ta mai zaman kanta ita hukumar zabe mai zaman kanta ita aka dora wa hakkin wannan dan abin da ya faru to hukumar zaben ce ni a gaje nake ganin bata ba da shawara da ya kamata a yi
hukumar zabe ko kuma dai gwamnatin jiha tunda karkashin gwamnatin jiha suke
ita hukumar zabe ita tsarin mulki ya ba damar ta cire zabe
to kana ganin laifukan sa na jihohi 36 a ce ba ai kana ba wuce jihohi 10 ko kasa da haka ba ai zabe ba
ya kan yi yuwa kan cewar idan jiha ba ta da kuɗin da za ta yi tunda ita jihar ita za ta ba da kuɗin zaben ita za ta ba da kuɗin zaben ita za ta ba da ma'aikatan zaben ita za ta ba da duk abin da za a yi na zaben so kaga kamar yanda ake cikin yanzu karancin kuɗin nan ba kowace jiha bace ka kasa biyan albashi ba za ka yi zabe
to amma kuma tsarin mulki yace ai zabe
to ai bai ba da kuɗin ba an ce a samu riga ba ka da rigar da aka saya za ka yi
Alhaji wato Kabiru Hassan Garki shugaban hukumar kula da kananan hukumomi a jihar Jigawa Akaji kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu lokaci ne Sulaiman Muni Barma zai gabatar da sharhin da wasu jaridun jamhuriyar Nijar suka yi a mako
Sharhin jaridun na wannan mako zai soma da jaridar La Rue de l'Histoire wacce ta ce yaki da cin hanci da farautar mahandama dukiyar jama'a sun kankama a Niger inda a yanzu haka aka kiyasta dossier ko kuma case kimanin 360 waɗanda ke kan teburin alkali mai tuhuma procureur bayan wani gagarumin bincike jaridar ta ce domin cin nasarar wannan shiri na mai bulala Shugaba Isuhu ya umarci ministan shari'a cewa a yi aiki ba sani ba sabo a maida dalilan siyasa share daya duk wanda aka samu da laifi kawai bulala ta cadas inji La Rue de l'Histoire shin Isuhu Muhammadu zai ci gaba da wannan aiki na yaki da cin hanci har karshe ayar tambayar da jaridar Lankitar ta aza kenan Bayan nazari akan yunkurin da shugaban ya sa gaba a ƴan kwanakin nan wanda a cewarta idan za a ci gaba da bincike ba wata tantama lamarin zai iya ritsawa da makusanta aminai da abokansa na siyasa saboda haka an ji sauran gani inji Lanketer a wani labarin marasa dadin ji da ta zo da shi jaridar Lebanon ta bayyana cewa wani hatsarin motar bus mallakar wani kamfanin jigila dauke da ƴan Niger da ya faru a cikin daren 17 zuwa 18 ga wannan watan ya halaka mutane fiye da 10 wasu 40 sun ji rauni bayan da motar ta daki wata gawar mota da ke rabin hanya a wani wurin da ke tsakanin Wagadugu da Bobo-Dioulasso akan hanyar su ta zuwa kasar Cote d'Ivoire Jaridar ta ce wannan ba shine karon farko ba da motocin wannan kamfani ke hatsarin da ke lakume rayukan fasinjoji domin ko a watan Agustan 2016 ma irin haka ya faru inji Lebanon Jaridar Le Courrier ta ruwaito cewa shekaru kusan 30 bayan rasuwar wani dan kasuwa dan Najeriya Alhaji Abdu Kamba a Niger har yanzu magadansa na jiran a mayar masa da dukiyar da dan talikin ya bari amma shiru wasu sun yi kememe akalla kudade da dukiyoyin da aka kiyasta cewa sama da biliyan 37 na kudaden sefa ne jaridar ta ce marigayi Alhaji Abdu Kamba ya bari amma wasu ƴan Niger da suka mayar da cuta sana'ar yi sun yi rubda ciki akan su magadansa suna ji suna gani an gwada musu fin karfi inji Le Courrier wacce ta rufe wannan labari da cewa abun kunya ne irin wannan abun ya rika faruwa a kasar da ake ikirarin sama da kashi 90 daga cikin 100 na mutananta musulmi ne Sulai Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
yanzu karfe 2:24 na dare wato 8:24 a Nigeria Niger Kamaru da Chadi kuma karfe 7:24 a Ghana ga kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuwa bari a kwatin sakonni
mai magana dan Morisa ya kan sula jin dadi daga Mandela Shagar Lahore mai sabuwar Nigeria inda ta yi al'umman Nigeria murna da kuma samun nasarar da hukumar Kwastam suka yi na kama miyagun makamai da suka yi a garin Lagos Allah shi tsara tona ma makiyan mu asiri masu shigowa da makamai don tsara karuwar Najeriya mai magana kai kan sula dan modi daga Mandela Shagar Lahore mai sabuwar Najeriya
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Mai magana Aliyu Gawan Bakwai Zakka karamar hukumar Sabana a jihar Katsina Najeriya. To yau zan bayyana ra'ayina akan cece kuce din da ake yi tsakanin gwamnatin jihar Kano da tsohon gwamna Kwankwaso da Gandoji. Ya kamata wannan shugabanni guda biyu ya kamata a ce kun haɗa kanku domin ci gaban jihar ku da ma ƙasa Najeriya baki ɗaya. Musamman ga magoya ba ya kamata ku daina hayaniya da Allah domin a samu a ciyar da jihar Kano gaba da ma ƙasa baki ɗaya. BOA ya tashi lafiya.
Assalamu alaikum, murya Amurka. Mai magana Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To murya Amurka, ina so in bayyana ra'ayina wato a bisa shugaban ƙasa na Amurka Donald Trump. To ni ina ganin gaskiya a game da ware wasu ƙasashe wanda ba za su shiga Amurka ba, to ina ganin ya kamata Majalisar Ɗinkin Duniya ta zo ta zauna da wannan bawan Allah domin a tattauna, domin a hakikanin gaskiya ina ganin kamar ya karye kundin tsarin mulkin duniya. To sai ya kamata Majalisar Ɗinkin Duniya ta zauna da shi a daidaita kwara a ɗauki dokoki masu tsanani ga dukkanin ƴaƴan ƙasashen da yake ba za su shiga ba, a yi caje su tunda ana tunanin wasu abubuwa. To wannan shine ra'ayina daga Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Amerika. Mai magana Musa Ubale, sarkin guragun sarkin rangin COS Sayyidi Abubakar Bai Martaba daga Jigawar Najeriya. Allah dan annabi a dosa nikiri shugaban wannan a dosa nikiri ya taimaka mana ya gaya wa gwamna mu ma wa jama'a daga Jigawa, domin ku daga zabi zuwa soyayya zuwa roƙo Allah har yanzu muna Jigawa muna yi wa gwamna, amma mu ya manta da mu don har ma akwai daga hawansa.
To madalla yanzu kuma sai a gyara zama ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
To nan da nan shugaban Amurka Donald Trump da daren jiya Litinin ya sallami muƙaddashiyar Attorney General ɗin Amurka, wadda tun da rana ta bayar da umarni ga ma'aikatar shari'a cewa kar ta kare umarnin shugaban ƙasa da Donald Trump ya amfani da shi wajen haramta shigowar mutane daga ƙasashe bakwai masu rinjayen musulmi na wucin gadi. 'Yan sanda a birnin Quebec sun tuhumi wani ɗalibin Canada ɗan asalin ƙasar Faransa da laifin kisan kai bayan wani mummunan hari a wani masallacin birnin. Da yammacin jiya Litini aka tuhumi Alexandra Bissonnette ɗan shekaru 27 da haihuwa da aikata laifuka 6 na kisan kai da kuma niyyar aikata kisan kan a harbe-harben bindigar da ya yi. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya bayyana harin da ta'addancin da aka kai kan musulmi. Duk da ƙaruwar jita-jitar cewa da alamar ƙasar Koriya ta Arewa ta kama hanyar wargajewa, ra'ayi bai zo ɗaya ba tsakanin ƙwararru a Amurka game da batun gab da wargajewar da gwamnatin kama karyar ke yi.
To madalla a gaishe ka, da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye, ciki har da shirin noma tushen arziki da Sarfilu Hashim Gumile ke shiryawa ya kuma gabatar. Kamin na madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ta yi gabatar da shirin, da Solomon Abo da ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shirye mu, da kuma injiniya Charles Hall da ya riƙa masa, a nan ne Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.